إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم 29 شوال shekara ta 1443 hijira ta manzon sira annab Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina, shine kuma ya dace da 30 ga watan 5 shekara ta 2022 shekara miladiya. Yan uwa, zamu ci gaba da karatu ne insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka, littafin Wiqayatul Insan min al-Jinn wash-Shaytan, wallafar الشيخ وحيد عبد السلام بالي حفظه الله تعالى. idan ba manta ba wancan sati da ya gabata mun ci gaba da karatu ne a cikin al-fasl ar-rabi', fasali na hudu, alaqatu ash-shaytan bil ins, alaqar da ke tsakanin dan adam da shedanu, wanda gabar da muka dakata akan ta ita ce walakin kayfa tubtilu hadhihi al-makida. Lokacin da mutum ya kwanta bacci, akwai kulli guda uku da shedan yakan zo ya masa a daidai bayan kansa kiyarsa kenan. To malam yace wacce hanya mutum zai bi wajen warware waccan muguwar makida da shedan ya masa, ne yi masa kulli guda uku a bayan kansa. To malam ya kama wasu abubuwa sama guda tara, wanda mun ambaci guda biyar daga ciki za mu tashi kan na shida insha Allah ta'ala. Lamba ta shida malai ce tusabbihu salafan wa tahmadu salafan wa tukabbiru salafan wa thalathina wa tahmidu salafan wa thalathina wa tukabbiru arba'an wa thalathina. Malai ce lokacin da mutum zai kwanta bacci, akwai buƙatar yayi tasbihi guda 33, sannan yayi tahmidi 33, sannan yayi kabbara 34, yace subhanallah 33, walhamdulillah itama 33, sai wallahu akbar shi kuma 34. 33 ga 33 ga 34 dari kenan, daidai wa daidai. To duk lokacin da mutum zai kwanta bacci, lokacin da ka gama kimtsawa, ka gama shiryawa, ka zauna akan shimfiɗarka, to kafin ka fara bacci akwai buƙatar ka karanta waɗannan tasbihai. Ba na sallah bane, waɗannan na kwanciya bacci ne daban. Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koyar da su, kamar yadda zamu zo mu ji a gaba insha Allah ta'ala. Malaitu hadha thabitun fi sahihaini min hadithi Ali radiyallahu anhu. Malaitu wannan abu ne da yake tabbatacce a cikin hadisin da Imam al-Bukhari da Muslim suka fitar da shi daga hadisin sahabi sayyidina Ali dan Abi Talib, Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda. Wannan hadisi Imam al-Bukhari ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 6318 a cikin Kitabu Da'awat, babu takbiri wa tasbihi inda al-manam. Haka nan Imam Muslim ya fitar da shi a cikin hadisi mai lamba ta 2727 a cikin Kitabu Dhikri wa Du'a, babu tasbihi awwal an-nahar. In kuwa wannan hadisi, yadda hadisin yake shine sayyidina Ali ibn Abi Talib, Allah ya kara masa yarda, shi rawaito shi nana Fatima, yar gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi, kuma matar sayyidina Ali, ita ce hannunta yayi kanta, hannunta da yayi kanta ya kukumbara ya tattashi. Sakamakon me? Sakamakon aiki. Wannan irin aiki shine nika da take yi. Haka ce nika, nika ne irin nada da ake da dutsen nika. Ina ji yanzu irin wannan dutsen nikan gida daɗe zaka same shi, duk babu shi. Yawa yanzu duk abin nan ɗinsa, amma mu duk mun taso mun gan shi a gidajen mu ana amfani da shi. zalibi idan za a yi markade ko za a nika wani abu mai kwaya haka ko gero ko alkama da sauransu ana sashi akan wannan nikan babban dutse ne haka mai fadi da kuma wani dan karami haka sai a rinka bi ana dandake shi ana murje shi har sai yayi laushi to da matan haka matan da iyayen duk da irin wannan hanya suke bi wajen nika abubuwan su da gyara shi to irin wannan dutse na Fatima take amfani da shi yau da kullun wajen nika alkama da sauransu sai da hannunta ya kanta saboda aiki Allah ya kara mata yarda da wannan gaba cikin wannan hadisi da yawa daga cikin malami suke cewa ashe ɗaya daga cikin mas'uliyya nauyin da ke kan mace a gidan mijinta akwai aikin gida akwai ɗawainiyar gida akwai kula da gida dafa abinci da duk abin da yake da alaka da haka suka ce ashe mas'uliyyar mace ne ta yi aiki a gidan mijinta na shara da wanke-wanke da dafa abinci da wannan duk yana ɗaya daga cikin ɓangarorin aure kamar yadda ga ƴar gidan Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi tana yi ta je ta gaya masa dan a bata kamar yadda zamu zo mu ji a bata wanda zai rinka taya ta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bai ce mata wannan ai ba haƙƙinki bane lallalle ya kamata a ce a samu ki wanda zai rinka taya ki abin da ya sanaka wannan shine akwai wani tunani rubabban tunani da wasu suke kokarin su shigo da shi kuma su jingina shi da addinin musulunci cewa ai mace ma yanzu ba dole bane ta girki a gidan mijinta ina ji amana da irin wannan tunanin ko wasu ma har sukan jingina shi da malanta cewa ai mace wai ba haƙƙinta bane ta girki a cikin a gidan mijinta kaga duk malamin da yake kokarin bada irin wannan fatawar to so yake hada rigima tsakanin miji da mata so yake hana zaman lafiya tsakanin ma'aurata saboda Allah idan matar ka bata maka girki waye zai maka sai ka je ka dauko kuku a waje zai rinka dafa maka abinci idan wani yana da halin da zai je dauko kukun da zai dafa masa abinci ko yar aikin da za ta dafa masa abinci wani shi abin da za a siyo abincin ma yake tunanin samu da fafutukar samu ba dauko wanda zai dafa abincin ma kuma an ce mata ka tana da yanci kada ta dafa maka abinci idan ta takura sai ta ce a addini ma ba dole bane saboda haka kaje ka dafa kayan ka shiga kitchen ka dafa kayan ka to gaskiya wannan ba daidai bane yadda addinin musulunci ya tsara ku kalli rayuwar Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da sabansa duk wani aiki na yau da kullun na gida haƙƙi ne na mata matayen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi suke masa girki ba ku taba ji inda aka ce Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya shiga kitchen yana yin girki da kansa ba sai dai ku ji an ce idan Annabi ya shigo gida yana da faraga sai ya taya matansa aikin gida wannan kuma abu ne da yake na tahsilat abu ne da yake na kyakkyawar mu'amala don ya samu su farin ciki su ji su ma mutane ne sai ya shiga ya taya su ba don wai wajibi bane a kansa amma abu ne mai kyau saboda ka taya su yake amma su suke masa girki ya taba shigowa ya tarar da abinci akan wuta ga nama nan yana zabarbaka su suke dafawa ya ce wannan nama fa suka ce ai nama ne aka ba sadiq aka ba barira sadaka Annabi ya ce ku zubo min naci suka ce ya rasulullahi ina sadaka ne ya ce ita ce a wajen sadaka ni a wajen na kyauta ce ku zubo min naci to abin da sanaka wannan naman da ake dafawa a gidan wa yake dafawa su ne suke dafawa saboda haka dai aikin gida ƴan uwa wannan haƙƙi ne na mace matayen sahabbai a kowace ita take fita ma ta je ta yiwo wa dabbarsa ciyawa ko ta nemo masa abincin da zai ci a waje ita ce Asma yayar nana Aisha matar Zubair bin al-Awwam ta kan fita ta je ta samo masa ƙwallayen dabino da dokinsa zai ci saboda haka aikin gida haƙƙi ne na mace ƴan uwa aikin waje kuma haƙƙi ne na miji yawwa kai ka fita kai fafutuka ka sha rana ka sha wahala ka je ka nemo abin da za a ci ita kuma sai ka bata sai ta sarrafa sai ta kawo maka kaga an yi balancing kenan sai kai naka ita tayi naka amma saboda Allah ka zo ka zauna kawai ka ce wai kai ka fita ka sha wahala shi kuma ba za a dafa masa ba sai halin mai dafawa to kaga akwai matsala a cikin wannan Allah madaukakin sarki ya samu dace to nana Fatima saboda aikin gida ƴan uwa sai da hannunta ya kanta sai suka tattauna da mijinta cewa me zai hana ta je wajen Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akwai bayi da aka kawo ta roƙe shi alfarma ko da guda ɗaya ne a bata daga cikin bayin nan wacce za ta zo ta rinka taya ta aikin gida ba ta ɗauke mata aikin gida ba ta tashi ta tafi gida wajen mahaifinta Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi saboda kunya da yakana irin ta ƴaƴan da bata iya samunsa ma gaba da gaba ta gaya masa ba sai ta samu matarsa na Aisha Allah ya ƙara mata yarda sai ta yi mata bayanin cewa ga abin da ke tafe da ita nana Aisha ta ce to ba matsala in ya dawo za a gaya masa insha Allah ta'ala nana Fatima ta tashi ta koma gida da Annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shigo gida nana Aisha ta zayyana masa abin da ya kawo nana Fatima da kuma abin da ta gaya mata sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe yace to ba matsala ba matsala insha Allah ta'ala sai annabi ya tashi da daddare har ma sun kwanta ya tafi gidansu ya je shiga gidan sayyidina Ali da na Fatima nan malami suke cewa ashe babu laifi kuma abu ne mai kyau mahaifi ya rinka ziyartar gidan ƴaƴansa lokaci zuwa lokaci sawawan danka namiji ne ko mace wata rana an kawo shi iska kawai sai dai a ganka kai sallama wane ne ai baba ne saboda haka kaje ka shiga ka ga wannan irin zamantakewa suke abinda yake na gyara a gyara musu abinda ne za a yi musu fada a yi musu fada abu ne mai kyau ƴan uwa wata al'ada da Bahaushe yake da shi da idan uba ko uwa suka aurar da ƴa to su fara zuwa gidansu ina ji har abada amma dai yanzu alhamdulillah da yake ilimi ya ci gaba ana dan samun gyara amma musamman iyayen mu mata da in suka aurar da mace musamman a ce ƴar fari ce to maybe fa har abada ba ta je gidanta ba to wannan ba shi da alaka da shari'a gaskiya wannan al'ada ce kawai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan je gidan ƴaƴansa ya tashi ya tafi da kafarsa mai albarka har sun kwanta bacci ma suna ganin sai suka yi kuranta sai annabi ya ce ku zauna inda kuke annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya je zauna a tsakankanin su suna kwance nan ga na Fatima nan ga sayyidina Ali sai annabi ya je ya shiga tsakanin su ya zauna suna kwance sallallahu alaihi wasallam nana Fatima take cewa sai da naji sanyin kafar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi a cikina ma'ana yana taba cikin ta kenan saboda wannan kanin sa ne wannan kuma yassa ce to shine sai yake gaya musu cewa naji sakonki ga kuma abin da kika zo da shi yace bana shiryar da ku ba da ke da mijinki abin da yafi bawa alkhairi to sai shi hankalin sa ya dawo jikin suka ce a shiryar da mu ya rasulullah sai annabi yace to idan kuka zo kwanciya bacci ku karanta subhanallahi 33 walhamdulillahi 33 wallahu akbar 34 wannan yafi bawa da abin da yake tattare da bawa alkhairi to wannan shine asalin hadisin yan uwa saboda ka sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya koya musu wannan to ku kalla da kyau nana Fatima da sayyidina Ali bawa suka nima sai annabi ya koya musu subhanallahi walhamdulillahi wallahu akbar me alaka su wannan abin da zai dauke musu aiki ne ya taya su aiki wannan kuma tasbihi ne da za a samu lada to sai malamai suka ce karanta subhanallahi da walhamdulillahi wallahu akbar lokacin bacci Allah madaukakin sarki zai ba mutum karfi ya kuma saukake masa duk aikin da ke gabansa Allah madaukakin sarki zai ba mutum karfi na musamman kuma duk wani abin da yake gabanka Allah madaukakin sarki zai zamto maka da shi mai sauki a gabanka ga kuma dimbin lada da mutum zai samu dan akwai ruwa Tirmidhi da Sheikh Mama Nasiruddin Albani ya inganta ta annabi yace abin ne da zaka faɗa sau 100 kawai amma kuma lada 2000 za a baka akwai ruwayar Tirmidhi Albani ya inganta ta da tazo da wannan idan za ka kwanta bacci ka karanta wannan sau 100 din wannan guda 33 wannan 33 wannan 34 100 ka faɗa a baki amma a sai Allah madaukakin sarki ya baka lada 1000 inji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sauraka ƴan uwa sai mu dage da wannan duk lokacin da muka yi yunkurin kwanciya bacci sai mu kokari mu karanta kafin mu kai ga yin bacci abu na bakwai malai ce tabau yadaka al-yumna tahta khaddika al-ayman zaka sanya hannunka na dama tafin hannunka na dama karkashin kuncinka kunci nan kenan na hagu eh na dama shi ma afuwan na dama watanamu ala jambikal ayman sannan sai kayi bacci akan barin jikinka na dama wataqulu sannan sai ka fada kafin kai bacci kace bismika rabbi da sunanka da albarkar sunanka ya ubangiji na wada'atu jambi nake ajiye jikina akan shimfada dan yin bacci wabika arfa'uhu kuma da albarkacin sunanka ya ubangiji nake daga shi idan ka kaddara tashi na in amsakta nafsi idan ka rike raina ya ubangiji baka kaddara na tashi ba wannan baccin shine a lokaci na karshe a duniya ka kaddara daukar raina shine in amsakta nafsi idan ka rike raina farhamhatu kai mata rahama kai bar rahama ya ubangiji wa in arsaltaha idan kuma ka saki raina ka kaddara tashi na in ci gaba da harkoki na ba kwana na ne kare a wannan baccin ba fahfazha bima tahfaz bihi ibadaka salihin to ka kaiwa wannan ka kiyaye wannan rantawa ka kiyaye ni da abin da kake kiyaye bayan ka nagartattu da shi to wannan ita ce addu'ar da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yakan karanta idan ya kwanta wannan addu'ar ƴan uwa ana yin ta ne lokacin da ka kwanta ka dora hannunka haka na dama a ƙarƙashin kuncinka na hagu ka kwanta kuma akan barin jikinka na dama afuwan na dama shi ma tunda ana kwanciya ne akan barin jikin dama karan farko da mun yi bayani a lokutan baya da suka gabata karan farko idan zaka kwanta akan barin jikinka na dama ake so ka kwanta to idan ka kwanta minti 5 minti 10 ko abin da ya kama da haka ko ka gaji to babu laifi sai ka juya amma dai kwanciya karan farko kan bangaren jikinka na dama ake so ka karanta sannan sai ka karanta wannan addu'ar daga karanta wannan addu'ar kuma insha Allah ta'ala sai ka ci gaba da bacci abu na takwas malaiti thumma taqulu sannan kuma sai ka ƙara har yanzu ka ce bismillah wada'tu jambi da sunanka ya ubangiji wada'tu jambi nake ajiye jikina allahumma gfirli dhanbi allah ka gafarta min zunubina wa akhsi shaytani ka nesanta shedani na gabarina kai tannesa ka kaskanta shedani na ka nesanta shi ga inda nake shine abin da wa akhsi shaytani yake nufi wa fukkari hani sannan ka kwance min ka sauke min nauye-nauyen da suke kaina duk wani nauyi da yake kaina na mutane da haƙin Allah madaukakin sarki Allah ka bani ikon sauke shi shine abin da kake cewa akwai nauyin mutane da yawa akan ka wani ka ci bashin sa wani ka zalunce shi wani kai masa kaza akwai haƙin Allah madaukakin sarki akan ka da yawa da ya dora maka to fukkari hani shine Allah ka bani ikon sauke nauyin da ke kaina na ɗan adam da kuma haƙin Allah madaukakin sarki sannan sai ka ce waja'alni fin nadiyil a'la ya ubangiji ka sanya ni a mazauni madaukaki annadi shine almajlis gurin zama kama a ce annadi annadi kun ga kaman majalisi kenan da ake zama to annadi la ala gurin zama madaukaki shine tare da mala'ikun Allah madaukakin sarki can almalawul a'la kenan to kana roƙon Allah madaukakin sarki ya zaunar da kai tare da su a mazauni guda daya to kun ga wannan addu'a ita ma addu'a ce mai matakar amfani da ya kamata a ce mun haddace ta kuma mana karanta ta lokacin da zamu kwanta bacci wannan addu'a al-Imam Abu Dawud ya fitar da ita a cikin sunan nashi hadisi mai lamba ta 2554 a cikin kitabul adab bab ma yuqalu inda an-nawm haka na Ibn Sunni ya fitar da shi a cikin littafin sa amalul layl wa amalul yawm wal layla hadisi mai lamba ta 7014 a hadisi ta 100 mai lamba ta 714 haka na Imam al-Hakim ya fitar da shi a cikin mustadrak nasa a cikin hadisi mai lamba ta 540 Imam al-Zahabi ya inganta hadisin ya kuma wafaka game da ingantawa da Imam al-Hakim Albani ma ya tabbatar da ingancin wannan hadisi saboda hadisi ne mai inganci بسم الله وضعت ذنبي اللهم اغفر لي ذنبي واخطئ شيطاني وفك رهاني وجعلني في الندي الاعلى ابا نكرشي نترا ثم تذكر الله تو سنن مالايتي سي كاتي غبا ده امتان الله مدوكين سركي كاتي غبا امتان الله مدوكين سركي ده ابن ده يزو باكينك كانا فدا سبحان الله ني والحمد لله ني والله اكبر ني سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ني salatin annabi ne tsira da aminci tsar tabbata a gare shi salatai da addu'o'i da tasbihai kala-kala duk wanda yazo bakinka wanda ya tabbata daga annabi tsira da aminci tsar tabbata a gare shi to babu laifi sai ka ci gaba da yin sa wannan ba dole bane idan kana jin bacci a lokacin zaka iya yin shiru daga addu'o'in da karanta ka ci gaba da baccinka amma wani lokaci zaka ka kwanta babu bacci akan ka sosai to irin wannan lokacin maimakon ka zauna kai ta tunanin duniya har wani amma rake zai shiga cikin aulanka wanda kai ta ambatan Allah yawa sai kai ta ambatan Allah subhanahu wataala kaga idan Allah madaukakin sarki ma ya kaddara a lokacin ka mutu ka mutu ne akan me akan ambatan Allah madaukakin sarki sai babu alheri kamar mutun ya mutu akan ambatan Allah madaukakin sarki saboda mutun yakan tashi ne akan tashe shi ne akan abin da mutun ya mutu akai shi yasa galibi za ku ji abin da malamai suke cewa shine babban abin da ake bukata mutun ya cika da wani abu na alheri cikawa da abin alheri ba karamin alheri bane ɗan uwa ka cika da wani abin alkhairi ka cika kana sallah ko ka tafi ziyara ko ka tafi masallaci ko kana wani abu na aikin alkhairi Allah madaukakin sarki ya dauki ranka wannan ba karamin alkhairi bane to dan ba wuce ce ba farkon ba me karshen shine wajen tafiya to sai mutun ya ci gaba da ambatan Allah madaukakin sarki malaita ta yaglubaka an-nawm hal har bacci ya rinjaye ka bacci ya dauke ka shikenan malaiti fa an jabir radiyallahu anhu qala an karbo daga jabir dan abdullahi al-ansari Allah madaukakin sarki ya kara masa yarda qala yace qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da aminci tsara tabbata a gare shi sai idza awal insanu ila firashihi idan dan adam ya zo zuwa shimfadarsa ya tattaro ya dawo zuwa ga shimfadarsa dan kwanciya zuwa ga dan kwanciya zuwa ga bacci ibtadarahu malakun wa shaytanu fa yaqulu lil malaku ihtam bi khairi to a lokacin sai ibtadarahu abinda ake nufi shine sai su yi gaggawa tsakanin mala'ikan Allah da kuma shaytani mala'ika ya tawo da gudu wajen dan ya taimaka maka ya baka kariya a lokacin kuma da shaytan shi ma ya tawo da gudu dan ya cutar da kai ya hana ka ambaton Allah ya ga baka abin alkhairi ba duk lokacin da mutum ya zo kunce abin da yake faruwa kenan ƴan uwa mala'ika ya taho shaytani ya taho to me zai faru sai mala'ikan ya ce ihtam bi khairi ya kai bawan Allah ka cika da alkhairi eh cika da alkhairi ma'ana kai abin da yake karshen kunciyar ka alkhairi ne ka ambaci Allah kai kaza da sauransu shine abin da mala'ikan zai gaya maka wa yaqulu shaytan shi kuma shaytani sai ya kalle ka sai ya ce maka ihtam bi sharri a cika da sharri sa disco kana saurara eh dauki waya ka rinka latsa kana kallon abin da bai dace ba yi duk wani abin da bai kamata ba ihtam bi sharri cika da sharri idan mutum ya kwanta yana bacci sai lokacin da zai bacci sai ya dauko wani abu wanda ba alkhairi bane na sharri ne yana aikatawa ko yana fada har yayi bacci sai kasance Allah madaukakin sarki ya dauki ransa a cikin baccin nan da wannan abin da ya mutu akan sa za a tashi shi yashi samarin kokari za ka ga wasu wai ba sa iya bacci ba sai sun kunna music saboda Allah sai mutun ya kunna music ya ji disco wani ma yana jin disco zai kwanta zai bacci zai dauke shi sai tsakan daren ya tashi sai ya ji music bai kiji sai ya kashe ana sa suratul baqara ana sa alqur'ani a kwanta da shi kuma music yake sa saboda Allah me yasa wannan ba zai zamto abokin shaytanu da aljannu ba ai abun mamaki ne kaga ma aljannu ba su abokance shi ba sun zamto abokan harkar sa amma abin da ake so shine duk lokacin da zaka yi bacci sai ya kasance ka sanya wani abu wanda yake na alkhairi to wannan shaytan ne masa wasiya kuma ya bi fa idza zakara Allah hatta yaglubahu yani an-nawm idan Allah ya taimake ka sai ka fara ambaton Allah habbacci ya rinjaye ka taradal malaku shaytana nan da nan sai wannan mala'ikan ya fatattaki shaytani sai ya kore shi daga wajen ka kaga sai kai bacci tare da mala'ika babu shan a tattare da kai kaga zakai bacci mai dadi duk wani mugun mafarki da an kaji an danne ka an biyo ka da gudu za a yanka ka duk ba za ka gansu ba zakai bacci cikin kwanciyar hankali da salama saboda mala'ika ya kore shaytan wa bata yaklahu ay yahrusuhu sai mutun ya kwana wannan mala'ikan yana kiyaye shi yana bashi tsaro da kariya fa idza istayqaba idan mutun ya farka daga bacci bayan yayi baccin ya tashi nan ma ibtadarahu malakun wa shaytanu shi mala'ikan da shaytan kuma sai su ƙara dawowa ibade ka tashi a baccin ba faruwa za su da kai ba za su ƙara dawo maka mala'ika yazo baka kariya shaytani kuma yazo cutar da kai fa yaqulu lil malaku sai mala'ikan yace iftah bi khairin buɗe ranarka buɗe yininka da alkhairi fara wani abu na alkhairi daga tashinka daga bacci wa yaqulu ash-shaytanu shi kuma sai shaytani yace da kai iftah bi sharrin a fara yininka buɗe yininka da wani abu na sharri fa in qala idan bawan da ya tashi daga bacci yace alhamdulillahi alladhi ahya nafsi nagode wa Allah madaukakin sarki da ya rayar da raina ba'a da mautiha bayan mutuwarta walam ya mutuha fi manamiha bai dauki ranta ba a bacci ma'ana Allah madaukakin sarki bai kaddara daga bacci mutun ya wuce ba alhamdulillahi alladhi musiku alladhi qada 'alayha almaut godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kaddara ya hukunta randa ya ga damar dauke ta a cikin bacci shine qada 'alayha almaut wa yursil al-ukhra ya kuma saki wanda ya ga dama ila ajalin musamma izuwa wani ajali amin ambato alhamdulillahi alladhi yumsiku as-samawati wal arda an tazula godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda yake rike da sammai da kasai kada su gushe wala in zalata idan ma da za su gushe za su samu matsala ma amsakahuma babu wanda ya isa ya rike su ya kula da su ya gyara su min ahadin daga cikin mutane min ba'dihi bayan Allah madaukakin sarki alhamdulillahi alladhi yumsiku as-samaa godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda shi ke rike da sama an taqa'a 'ala al-ardi dan kada ta rubto akan ƙasa illa bi iznihi sai da izinin Allah madaukakin sarki idan mutun ya karanta waɗannan addu'i sai annabi irada aminci su ƙara tabbata a gare shi ce taradal malaku shaytana wa dhalla yaklahu namma sai mala'ika ya kori shaydani sai shi a mala'ikan ya zamto zai ci gaba da kula da dan adam daga nan kuma har mutun ya zo kwanciya bacci to kaga lokacin da zaka kwanta bacci waye mai gadin ka mala'ika daga Allah madaukakin sarki lokacin da ka tashi daga bacci zaka yi harkokinka tun daga farkon yinin ka zuwa karshen sa waye mai kula da kai mala'ika daga Allah madaukakin sarki to kaga alhamdulillah madalla da mai kula da dan adam idan ya kasance mala'ika ne madalla da mai kiwon dan adam da mai binka a baya idan ya kasance mala'ika ne to wannan shine abin da yake faruwa yau shi sa mallai ce duk lokacin da mutum ya kwanta bacci idan yayi addu'a wannan shine abin da yake faruwa to kamar yadda na ga mana cewa ba lalle ne idan mutum ya gama addu'o'in da ake yi bayan ya kwanta bacci sai yayi wata addu'a ta musamman ba a'a idan yaga yana da fursa ne da ragowar ranar lokaci sai ya ci gaba da wasu addu'o'in amma idan addu'o'in da ya karanta kadai falaki da nasi da qulu wallahu ya shafi jikinsa ayatul kursi wa amana ar-rasul wa anna addu'a idan makaranta allahumma aslamtu nafsi ilayka zuwa karshe sai bacci ya kwanta ya baccin sa to wannan abin da annabi faɗa cikin hadisin da zai shafe shi ma'ana mala'ika zai zo shaydan zai zo kuma Allah da Allah zai baka me kariya daga wancin shaydani mala'ika zai kori shaydani haka nan idan ka tashi ita ma kai addu'ar kwanciya kai addu'ar tashi daga bacci alhamdulillahi alladhi ahyani ba'da ma amatani wa ilayhi an-nushur ita ma insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki zai baka kariya ta hanyar mala'ika wancan shaydani shi kuma Allah madaukakin sarki zai sa mala'ika ya kore shi ya kuwa wannan hadisi Imam al-Hakim ya inganta shi Imam az-Zahabi ya wafaka shi yace abinda Imam al-Hakim ya inganta hadisin daidai ne insha Allah ta'ala anan zamu dakata sai kuma gobe sai mu dora daga istihza'u shaytan biman ahmala qiyam al-layl wa alaikum assalam wa rahmatullah na'am addu'in ba gaskiya ne abin da yake cewa shine wani lokaci idan mutum ya fara addu'ar kafin ya gama sai bacci ya dauke shi to wannan abu ne da baka da iko a kansa baka da iko a kansa wani lokaci idan mutum ya tara bacci yana akwai bacci da yawa a kansa ka fara addu'a sai bacci ya dauke ka abinda mutum zai shine a lokacin idan ka samu dama ka tashi ko tsakar dare ne ka karasa abin da bakai ba sai ka karasa abin da bakai ba amma da dama idan zaka yi addu'a kwanciya bacci shawara zan bayar shine wanda ka zauna in ka zauna a zaune musamman wannan falaki da nasu da qulu wallahu ahad kada ka kwanta baka yi su ba idan kai suka tofe jikinka da su gaba ɗaya ka shafe jikinka da su to wanda ake dan yi a kwancan kamar wannan allahumma wannan wacce muka karanta yanzu nan wacce mutum zai dora hannunsa na dama akan kuncinsa na dama ya kwanta akan barin jikinsa na dama to babu laifi mutum sai ya kwanta wannan abu ne da dududu yan sakwanni ka gama su da ita da allahumma aslamtu nafsi ilayka duk sai mutum ya kwanta saboda ita ake so a yi a ƙarshe sannan sai mutum ya yi su amma dai wanda ka san bacci zai iya ɗauke ga wanda ka dan yi su a zaune in ya so sai ka kwanta kuma sai ka karasa Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah madaukakin sarki ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanaka allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullah